kawai da muka tsaya wasi ku zuwa da sarakuna a yanzu kuma za mu yi bayanin al-usul abin da ake nufi da al-usul cikin tarihi ana nufin jama'a ne wanda wani shugaba yake jagoranta kansu domin su zo su tafi addinin musulunci da kansu wannan lokaci ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayaninsa a cikin suratul nasr yake cewa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja فسجد بحمد ربك واستغفر انه كان توابا الله سبحانه وتعالى يتعدى اللوكة الله نصر الله يزو لفتحين مكة كما تقمت أن يسنى جاء دين الله جماعة جماعة كان يوي كين تسديه لتحديه كان يوي سبحان الله والحمد لله واستغفره كيوي كين استغفاري إنه كان توابا wannan shine lokacin da wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito sai mutane suke zuwa da kansu wani yana jagoranta kansu su zo makka a su zo madina su karbi addinin musulunci da kansu al-uhud ko kuma jama'an da suka zo suka karbi addinin musulunci sun kasu kaji kaji akwai waɗanda su su kadai za su wakilci kawukansu suke zuwa suke karɓar addinin musulunci sannan kuma su koma garinsu su kira mutane zuwa ga addinin musulunci akwai kuma waɗanda gari guda za su taru su zo domin su musulunta akwai kuma waɗanda za su turo wakili ya kai musu bayani da labari na addinin musulunci daga bisani kuma su zo su karɓi addinin musulunci to jama'a daban-daban gari-gari karkara-karkara birane waɗanda suka zo suka karɓi addinin musulunci suna da yawan gaske kabilu ne masu yawa garuruwa ne masu yawa wanda ba da mansira sukan ambata sama da 70 waɗanda suka zo suka karɓi addinin musulunci da kansu za mu ƙidaya wasu waɗanda suka samu sannan kuma mu yi bayani a kan wasu daga cikin waɗannan wuhud ko jama'an da suka zo suka tafi addinin musulunci a kun manzo sallallahu alaihi wa sallama su waɗanda suka zo suka tafi addinin musulunci a kun manzo sallallahu alaihi wa sallama sun haɗa da kabila ta Safir da kuma Banu Amir da kuma Abdul Qais wafadi na Abdul Qais sun zo kun manzo sallallahu alaihi wa sallama har sau biyu akwai wafadi na Banu Hanifa akwai wafadu sai akwai na kinda sannan ko akwai al-ashariyun mutanen abu musa al-ashari wadanda suka zo suka karbi addinin musulunci a gun manzo sallallahu alaihi wasallama akwai kuma wafadi na banu al-har akwai kuma na al-az akwai kuma wafadi na hamdan akwai na muzaina akwai wafadi na daus akwai na najran wafadi na najran su ma sun zo so biyu ne waɗanda suka fara zuwa tun lokacin ana makka gabanin ayi hijira suka zo suka karɓi addinin musulunci su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayar da yake cewa wa idza yutla alaihim qalu amanna bi innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin ulaika yutawna ajrahum marratayn bima sabaru waɗannan su ne wafadi na farko ko jama'a na farko waɗanda ba kiransu aka yi ba zuwa ga addinin musulunci da kansu suka zo suka karɓi addinin musulunci daga bisani kuma suka zo a shekara na kala kamar yadda cikakken bayanin zai zo a nan gaba sannan kuma akwai wafadi na farwa wannan farwa shi kadai ne ya zo ya karɓi addinin musulunci daga bisani kuma ya koma ya rufe ya kira mutane zuwa ga addinin musulunci akwai banu sa'ad bin bakr su ne kabilarsu halimatu sa'adiyya wacce ta nemi manzo sallallahu alaihi wasallama wanda su ma sun zo akwai kuma wafadi na farid akwai wafadi na tuji akwai kuma wafadi na banu sa'ad bin quda akwai wafadi na banu izara akwai wafadi na banu asad akwai wafadi na zahara daga yaman akwai kuma wafadi na Azra, akwai kuma na Bali, wafadi na Bali, akwai kuma wafadi na Zimirra, akwai kuma wafadi na Kaulan, akwai wafadi na Buhari, akwai kuma wafadi na Suda, akwai wafadi na Gaffan, akwai na Kalaman, akwai kuma wafadi na Banu Abd, akwai wafadi na Ghamis, akwai na Az, akwai kuma na Badr al-Muttafiq, akwai kuma wafadi na Annaka. Waɗannan jama'a ne daban-daban, kabilu ne daban-daban, a cikin kusan 70 din da muka faɗa, waɗanda malaman sira suke ambatan su, waɗannan kusan 37 ne zuwa 38, waɗanda kowannen su yana ɗauke da jama'a masu yawa suke zuwa Madina, zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam mu baya su tafi addinin musulunci a wajensa. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wafadi, kamar yadda muka bayyana, sun fara zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ne a shekara ta tara. Shi yasa wannan shekara ake kiransa amul wufud, wato shekara na jama'a, jama'a waɗanda suke zuwa suke karɓar addinin musulunci a gun manzo sallallahu alaihi wasallam. Za mu yi bayanin wasu wufud guda biyar daga cikin waɗannan masu yawa waɗanda muka ƙidaya, wasu daga cikinsu. Kamar yadda muka yi haka lokacin da muka yi bayani a kan as-saraya, mun ambaci saraya jumlatan, sannan muka ɗauki wasu littafsiri muka yi bayaninsu. To haka nan al-wufud, kamar yadda muka bayyana, waɗancan jumlatan za mu yi tafsirin wasu daga cikinsu saboda muhimmancinsu. Daga cikin waɗannan wufud waɗanda za mu yi tafsiri a kai, akwai wafdu na farwa. Wannan wafadi, shi wannan farwa ya karbi addinin musulunci ne a lokacin da ya ga jarumtakan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama a Ghazwatu ko Sariyatu Muta. Lokacin da manzo ya tura Zaid ibn Haritha da Ja'far bin Abi Talib da Abdullahi bin Rawaha, suka je Muta da mayaka guda 3,000, suka kara da kuma mayaka su wajen 200,000. Mun ga tsakanin ratin ya yi yawa. Shi wannan farwa yana ɗaya daga cikin waɗanda suke ƙarƙashin masarautar Rum, suke wa masarautar Rum aiki. To da yake irin wannan jarumtaka da bajinta wanda ya wuce tunanin hankali na sabon manzo sallallahu alaihi wasallam, ya ta ce wato waɗannan mutane addinin su shine addinin gaskiya, ba don haka ba yaya za su zo su kara da mutane 200,000 su kuma 3,000 su fada da su? Kuma bai tsaya a hakan ba, su ne da nasara, domin su waɗannan mutane ko mayaka guda 200,000 a ƙarshe sun yanke shawara ne suka gudu. Ya ce kai waɗannan mutane addini su shine addinin gaskiya, saboda haka sai ya karbi addinin musulunci. Lokacin da ya karbi addinin musulunci, labari ya isa zuwa gun mahukunta na Rum cewa wani daga cikin umman nasu ko ma'aikacinsu ya karbi addinin musulunci. Saboda haka suka nene shi, suka nemo farwa da suka nene shi, sai ya zo, da ya zo sai aka kama shi. Da aka kama shi aka ce to ka zaɓi ɗayan biyu, in ma ka yi rijiya ka bar addinin ka na musulunci, wa in ma kuma ku kashe ka kisa na gida, kisa na wulaƙanci. A wannan lokaci shi farwa ya tsaya ya yi tunani ya yi nazari, a ƙarshe sai ya ce to na zaɓi mutuwa, mutuwa na zaɓa a kan barin wannan addini nawa, addinin musulunci. Saboda haka mahukunta na Rum sai suka zo suka tsinke shi yadda ake wasirai a Falasɗin. A Falasɗin suka zo suka tsere shi, suka dinga wulaƙantar da shi, suna tukansa har ya mutu shahidi radiyallahu ta'ala anhu. Shi yasa muke bayani da farko, akwai wafadi wanda shi kadai ne zai karbi addinin musulunci, sannan kuma za a kira shi da wafadi, kamar yadda shi farwa ya kasance wafadi ne mai zaman kansa. Wasu na farko wanda za mu yi bayani a kansa ke tafsir shi ne wasu farwa. Na biyu kuwa shi ne wafadi na Ka'ab bin Suhayr. Ka'ab bin Suhayr mawaƙi ne shahararre, ɗan gidan Suhayr bin Abi Salma ne. Suhayr bin Abi Salma shahararre ne, sananne tun lokacin jahiliya. Waƙoƙinsa sun karɓu, sannan kuma yana ɗaya daga cikin ashabul mu'allaqat, wasu mawaƙa guda bakwai waɗanda saboda ƙwarewarsu da waƙa aka rubuta waƙoƙinsu da ruwan gwal aka rataye cikin ɗakin Ka'aba. To shi mahaifinsa Zuhair bin Abi Salma yana cikin waɗannan ashabul mu'allaqat guda bakwai ko guda goma kamar yadda wasu malaman adab suke faɗa. Lokacin da addinin musulunci ya zo, mahaifinsa Zuhair bin Abi Salma ya rasu lokacin. Amma idan ka zo ka duba kasidunsa kana karantawa, ka ce ya tsagar da musulunci saboda yana bin addini ne na Hanafiya, wato addinin da Annabi Isma'il ya zo da shi cikin Larabawa. Saboda haka a waƙoƙinsa za ka ga abubuwa da dama wanda suka shafi addini, irin su hisabi, irin su sakamako, abin da zai faru a lahira da makamancinsa. Da shi kuma Zuhair ya tsagar da addinin musulunci. Ya tsagar da addinin musulunci sai ya shiga cikin ayarin mawaƙa na mushrikan Makka waɗanda suke kushe sahabban manzo, suke kushe addinin musulunci, suke wa manzo sujjayi. Saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallama dukkan mayaƙan da suke taimakawa a yaƙe shi ko suke kushe sahabbansa ko addinin musulunci ko shi suke masa sujjayi, baya barin su. A duk lokacin da ya samu labarin su zai sa a kamo su a zo a kashe su saboda hatsarinsu da tasirinsu a cikin mushrikan Makka. To shi Zuhair bin Abi Salma yana ɗaya daga cikin waɗannan mawaƙa. Sai musulunci da ya zo, kuma musulunci ya mamaye Larabawa. Bayan Fathu Makka, waɗannan mawaƙa galibinsu aka kama su aka kashe su, wasunsu kuma suka gurgudu. Yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gudu shi Zuhair bin Ka'ab bin Suhayr. Shi Ka'ab bin Suhayr yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gudu. Sai ɗan uwansa wanda ake kiransa Bujair bin Zuhair, sai ya kira shi ya bani shawara, ya ce guduwanka ba zai maka amfanin komai ba. Ka shawaran da zan baka, ka kai kanka gun manzo sallallahu alaihi wasallama. Shi baya kashe dukkan mutumin da ya tuba ya je ya same shi, baya kashe shi. Saboda haka ka je ka kai kanka. Ya ce a'a ba, ya ce a'a, ni na gaya maka in dai ka je da kanka ba zai maka komai ba, zai kashe tubanka. Amma idan ka kuskura ba ka je da kanka ba, wani daga cikin mutanen da ya kama ka to zai kashe ka ko ya kawo ka gunsa a kashe ka. Abin da ya fi maka sauƙi ka kama hanya ka je Madina. A wannan lokaci ne sai shi Ka'ab bin Suhayr ya kama hanya ya je gun manzo sallallahu alaihi wasallama Madina. Ya je gun manzo sallallahu alaihi wasallama Madina sai ya rera wata kasidar ta shahararriya wacce ake kiranta Al-Burda, amma ba Al-Burda na Al-Busiri ba. Ya rera wannan kasida kuma wacce ana kiranta da suna Banar Su'adu, ana kiranta da wannan suna. Kasida ce shahararriya, malamai da dama sun wa wannan kasida ne sharhi, daga cikinsu Ibn Hisham Al-Ansari shi ma ya yi wa wannan kasida ɗin mai fasaha mai balaga wanda yake ɗauke da yabon manzo sallallahu alaihi wasallama. Farkon kasida tana cewa Banar Su'adu wa qalbin yawma madfulu mutayyamun isruha lam yufda makfuru, har zuwa inda yake cewa nusi'itu anna rasulallahi awadani wal afu inda rasulillahi ma'muru, zuwa ƙarshen kasidar wacce take ɗauke da baitoci masu yawa. Wannan kasida take iya ba da shaida a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama ana yabon manzo din alaihi salatu wassalam, kamar yadda shi Ka'ab bin Suhayr ya yabe shi da wannan kasida. Akwai wasu mawaƙa da dama, su Abdullahi bin Rawaha, su Hassan bin Sabit, kamar yadda za mu yi bayani a kansu lokacin da za mu yi bayanin mawaƙan manzo sallallahu alaihi wasallama. suke yabon manzo sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna cewa masu inkari ko kuma rashin gaskanta yabon manzo sallallahu alaihi wasallam kuskure ne da rashin komawa zuwa cikin tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam inda sun koma cikin tarihin manzo alaihi salatu wasalam za su ga akwai su kafi da zuhair a kasidarsa ta banat su'adu akwai su sawad bin qari sawad bin qari wanda ya yi manzo sallallahu alaihi wasallam da wata kasida irin wanda yake cewa wa kulli shafi'an yawma lazu shafa'ati wa kulli shafi'an yawma lazu shafa'ati wanda ya yi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzo ya kasance mata ne ceto a ranar da babu wani mai ceto sai shi manzo din sallallahu alaihi wasallam an gane hadan hasan bin sabit abdullahi bin rawaha suka azumi malik kowa kan manzo sallallahu alaihi wasallam suna yabon manzo sallallahu alaihi wasallam wannan dalili ne cewa yabon manzo sallallahu alaihi wasallam ya izini wanda yake ganin cewa bai hadita ba bai koma cikin tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam ba a wannan kabila sai shi kafin zuhair ya yi manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzo kamar yadda wasu suke rawaitowa ya dauko furdarsa wato wani mayafinsa ko idansa sai ya zubawa ya sakawa ko ya rufe shi kafin zubair kafin zuhair da wannan rigalin ko wannan furda saboda haka ne wasu suke kiran wannan kasida bayan su'adu da suna furda sannan kuma ya karbi uzurin shi kafin zuhair kafin zuhair ya karbi addinin musulunci sannan kuma daga cikin waɗannan uhud akwai wasu na urwa bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a shekara ta tara wannan shi shugaba ne daga cikin mutanensa ana kiransa urwa bin mas'ud al-thaqafi daga cikin kabila ta al-thaqif kabila ta thaqif wannan ya musulunta ne sai ya musulunta yana ganin cewa shi shugaba ne na mutanensa sai ya kira mutanen cewa ta cikin musulunci za su ansa amma da yake ne kiran mutanen cewa ta cikin musulunci ba kamar yadda yake tsammani ba ba kamar yadda yake tsammani ba a lokacin da suka je suka aika wakilin zuwa gun manzo cewa ga su nan sun fito su daga tafiyar suke a lokacin da manzo ya fara ba da zuwan su a wannan lokaci sai yi a can gefe ya saka musu kuma haka suka fa wato wani dan daji haka ko rufa sai suka je ka ba cikin su ya soje su a wajen ake sai musu abinci da komai da komai wannan gunda da aka masa kuffa kusa da masallaci ne in ana wa'azi suna ji in ana karatu suna ji gabanin a da su wasu lokuta musulunci ya ratsa musu jiki saboda sun ji karantarwa na manzo sun ji wa'azi sukan da manzo yake yi saboda haka sai suka zo gun manzo sallallahu alaihi wasallama suka ce za su tafiya ne za su musulunta da suka zo za su musulunta abin manzo sallallahu alaihi wasallama sai manzo ya karkanta musu da sharuɗa ya ce wannan musulunci da za ku shiga zai hana ku yin zina zai hana ku yin kaka zai hana ku shan giya zai hana ku kuma bauta wa gunkin ku da kuke girma mashi ya suna raja waɗannan abubuwa duk musulunci zai hana ku to sai suka kace waɗannan abubuwa ne waɗanda ba za su iya dangana ko haƙura da su ba sai suka zo suka ce to mun yarda da wannan addinin musulunci amma waɗannan abubuwan da kake sun haramta a gare mu ka janye su ka fitar da su sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake na ai ba ni ne na haramta muku waɗannan abubuwan ba ban dai ni in zo in janye Allah ne ya haramta waɗannan abubuwa wanda kuma duk wanda zai musulunta waɗannan abubuwa sun haramta a gare shi a wannan lokaci suka koma gefe suna fitawarwari suna fitawarwari a ƙarshe suka zo suka ce to mun ga shawara mun janye dukkan abubuwan gaba ɗaya sai dai abu guda ne kan mun je shi wanda zai suka ce lata wannan gunki na latan nan wanda mu ba za mu iya rabuwa da shi ba yake to ai wannan shi ne babban karatun ma kenan wanda ba ku aluci da shi ba dan ba zai yiwu addinin ke inganta ba kuna itikadin kasancewar wani abu a cikin bauta ne buda muke cewa idan kuka karbi addinin musulunci za mu sa ku da kanku ku je ku rusa wannan gunki da kuke bauta masa sannan ku ci kan yaki a cikin wannan kyaruka suka fara komawa gidan suna tattaunawa suna shawarwari daga bisani suka zo suka arbi suka yi arbi ko kuma suka fito da ra'ayi wannan ra'ayi nasu da suka fito da shi shine mun yadda za mu daina bautawa wannan gunki data dawo din da bauta masa amma abin da muke so shine rusa shi da kake zamu yi da kanku shine muke neman albarma a tura wani ya rusa ba ku ne gada hannun mu zamu yi ba kana kada wani abu ne wanda ba ka mutumin da ya je din yana abu sun ce ko kana da tasiri wannan kurki ne kana ganin wannan kurki shine dai amfana ka shine dai sun tsatsa su wannan kurki a bauta ne suna ganin haka to a lokacin da aka zo aka kira su zuwa ga musulunci suka karbi addinin musulunci sai suka ga cewa to yaya ba za su iya rusa wannan gunki ba sun yi imani da Allah da manzo amma suna ganin har yanzu idan suka rusa wannan gunki ko suka taba shi kamar wani abu zai same su to kasancewar hikimar manzo sallallahu alaihi wasallam kuma addinin musulunci wanda addini ne wanda ake shigo shi a kadan kadan ba zai yi musulmi lokaci guda ya zama to shi kake musulmi ba an gane sai da ma aka samu makamin istiqama daga cikin ko bangar martabobin addini mutum zai shiga addinin musulunci da farko ba zai samu istiqama ba sai a hankali hankali musulunci zai dace saboda haka take su ba za su yi rusa wannan gunki da alaka ba manzo sai ya rufe ita ka da ba kun amince in da ba a riko ta bane to magana ya kare ta mu tura wani da rusa bai sa su ayyukan sun rusa wannan gunki din da kansa ba
bayan wafadin Urwa bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wanda ya gabata sai kuma wafadi na Najran wafadi na Najran shine wafadin da muka gabatar da bayani a kansa saboda tun lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallama yana makka suka tafo kuma mun bayyana tattaunawa tsakanin wannan wafadi da mushrikan makka yadda suka aibanta su suka kushe su suka zage su da cewa ku muna ganin ku ahlul kitabi ne masu littafi gashi kuma za ku dawo ku bada kunya da makamacin wannan a daidai lokacin da wafadin Najran suka iso Madina wato wannan karo na biyu kenan zuwan su sai suka nemi hujjoji da dalilai a wajen manzo sallallahu alaihi wasallama wanda zai tabbatar da kadaitakan Allah subhanahu wa ta'ala daga bisani manzo sallallahu alaihi wasallama ya karanta musu wasu ayoyi daga cikin suratu Ali Imran wadanda suke bayani akan annabi Isa alaihi salam wadanda kuma suke tabbatar da cewa annabi Isa alaihi salam manzo ne daga cikin manzannin Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin wadannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala inda yake cewa inna masala Isa inda Allah kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun dake mafi girman dake dalilin da yafi girma a wajen nasara na cewa annabi Isa alaihi salam dan Allah ne ko Allah ne wai kasancewar an haife shi ba tare da uba ba to shi Allah subhanahu wataala yace to ai yadda aka haifi annabi Isa alaihi salam babu uba to yaya kuwa annabi Adam alaihi salam wanda shi an haife shi ba uwa ba uba to in kuwa za a cewa annabi Isa alaihi salam dan Allah ne saboda kasancewar an haife shi ba tare da uba ba me yasa ba za a cewa annabi Adam alaihi salam dan Allah ba wanda shi kuwa an same shi ne ba tare da uba ba ba tare da kuma uwa ba sai Allah subhanahu wataala ya bayyana cikin wannan aya yace khalaqahu min turabin Allah subhanahu wataala ya halicci annabi Adam alaihi salam daga kasa ba tare da amfani da uwa ko uba ba ثم قال له كن فيكون سنن كما الله سي يحدثي النبي عيسى عليه السلام da kalima ta kun nan take annabi Isa alayhi salam sai ya kasance shi kuma ba tare da uba ba manzo sallallahu alaihi wasallama ya kafa musu dalilai da hujjoji masu yawa daga bisani su waɗannan nasara najran suka musulunta wasu suna ganin cewa waɗancan nasara najran waɗanda suka zo a makka ba su ne a wannan karo ba saboda wadancan sun rigaya sun karbi addinin musulunci in kuwa su ne suka ƙara zuwa Madina ba za su nemi wasu hujjoji da dalilai ba saboda tuntuni sun karbi addinin musulunci wadannan kuwa wasu ne daban daga cikin nasara najran bayan nasara najran sun yi dogon tattaunawa a tsakanin su gabanin su karfi addinin musulunci to sai daga bisani manzo sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce to idan ba ku gamsu da waɗannan hujjoji da na karanta muku daga cikin Qur'ani ba to ku zo mu je mu yi rantsuwan kare dangi akan duk wanda ba shi ne yake da gaskiya ba to dangin shi ga baki ɗaya su kare abinda ake kiran shi mubahala shi ne manzo sallallahu alaihi wa sallama ya fito da سيدنا علي رضي الله تعالى عن تاريخ فاطمة رضي الله تعالى عنها دكما حسن وحسين رضي الله تعالى عنهما أكنشي وصوما سفكودا يا رنسو دكما ما تنسو كما يدعى الله سبحانه وتعالى يبين أجل سورة آل عمران سورة تكي بياني مسمى أكن ونن وفدي sama da ayoyi 80 na farkon wannan sura Allah subhanahu wa ta'ala a wannan sura yake cewa fa in hajuka fa qul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وأن آية الله سبحانه وتعالى يكتشيوا إذا سكي جايجا دكي سكي مسو دكي أكن دليلا دكا كفا مسو توكتشي مسو خزو مجرى يأمو ليأمكو ما تنمو دكو ما تنكو سنن خزو دكنكو kuma ku zo da kanmu ko kuma ku zo da wasu ƴan uwanku sannan mu ma mu zo da wasu ƴan uwa namu sai mu yi rantsuwa na kare dangi duk wanda ba shi ne yake da gaskiya ba dangin shi ya kare to da suka ga lalle ne manzo sallallahu alaihi sallama ya tafi da sayyida fatima radiyallahu ta'ala anha ya zo da sayyida ali radiyallahu ta'ala anhu sannan ga hasan da husaini suna biye da su akan lalle za a je sai an yi wannan rantsuwa din na kare dangi to sai wadannan nasara najran suka ga lalle babu wanda ko wadanda za su yi mubahala dan tuwa na kare dangi tare da wani annabi daga cikin annabawan Allah face sai dangin su sun yanke saboda haka suka tsorata sai suka yi yarjejeniya da manzo sallallahu alaihi wasallam
Allah subhanahu wa ta'ala ne take son yayi a hannun wanda yake
to a wannan lokaci sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi shi abin da yake da barka sai yake mutu haza sai sai wannan shine wannan sai sai wani ne habibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ke jiya da shi ya magana da kala magana a duk lokacin da manzo ya yi shi ni karka wani sako ba shi da lokaci yake tsawa yake karka wannan sako zuwa gobe a wannan lokaci shi musayyid Ahmad Kazzab ba da ban tsira shi ba bai wannan suwan da ake tare da mutanen sa ko jama'an sa Banu Hanifa a wannan suwan shi ya tarbiya shi ne musulmi ko kuma bai tarbiya shi ba shi ya tarbiya shi bayan da suwan manzo ne da take shi da ayar Allah wanda ziyati farka wanda ziyati farka abin da yake da shi ba da ma'ana daban wanda ziyati nista ma'anar sa daban wanda ziyati sabaha daban wanda ziyati sabaha daban daban amma shi sai ya fara da wanda ziyati jira ma'ana farkon abin da ake yi a gona shi ne shuka za a ji a yi shuka idan aka yi shuka idan ya nuna shi ne wani hasi zaki hadda za a ji a shuka wannan abin da ake shuka daga nan bayan an yi wannan an yi shi amfanin a wannan lokaci wata ina ne ma'ana za a zo a yi wannan abin da ake samu a za a yi idan aka nufe shi kuma wata riga ji sarda sai a zo a mayar da shi abin da ya daba sannan kuma wani aiki ya ji akila sannan kuma sai a zo a yi waɗannan duniya haka na a lokacin da aka zo da ya ji ana karanta suratul fil ألم تر كيف فعل ربك بأصحابه ألم يجعل كيده في تدريج كما يجي وقد أنزل إليه بسرعة يجي في بيان سوكر يجي في سورة الفيل الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب طويل يجعل في سورة الكبائر أتم جوا يجي جيواجي جيواجي kowa ya san da kai akan cewa kiwai kiwai yake yana da hanci tsawo yake kace kiwa da kiwo da cikin wannan sura ta shi da su alhali sura ta Allah tana magana ta dukko da tari ne ne duri ayoyi guda biya ko tari ne da zaka bayar da shi zaka yi awa biyu awa uku cikin tari ne zaka ba sai kawo shi ayoyi guda biya wanda zaka yi karanta shi